sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 6 ga watan Maris shekarar 2023. Ranar da kasar Ghana take bukin samun yancin kai wanda ya cika shekaru 66. To da fatan za a yi buki lafiya. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin Chad ta taimaki Rasha da kayan yaki to za ta gane kuranta. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin arewa da kuma wasu sassa na yankin tsakiyar gabashin kasar. Sannan shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya tattauna jiya Lahadi da Prime Minister Iran Muhammad Shia al-Sudani a birnin Al-Qahira.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji tarihin siyasar jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan 8 na shekarar, inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola.
An yi kira ga hukumar zaɓe ta Najeriya ta INEC da ta gyara wasu kurakurai da aka gano a zaɓen shugaban ƙasa kafin gabatar da zaɓen gwamnoni a wannan mako.
Su ma'aikatan INEC da suke tare da mu sun yi kokarin su samu mutanen su wanda za su kira, duk wanda ya kamata su kira su responding musu wayoyin su a kashe. Ban samu na kada kuriya na.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin China ta tura ma Rasha makamai don amfani da su a yakin Ukraine. To sai China ta gane kuranta. Ya ce to amma yana da ƙwarin gwiwar cewa China za ta kauce ma yin hakan. Kalaman na Scholz sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta CNN wadda aka yada jiya Lahadi kwanaki biyu bayan ganawarsa da shugaban Amurka Joe Biden a Washington. Kwanan nan jami'an gwamnatin Amurka suka yi gargadi cewa mai yiwuwa China ta yawaita harkokin bayan fage har ta shiga samar da makamai ga Rasha. Gabanin ziyarar tasa, Shop ya kira ga China da ta kauce ma tura kayan yaki ma Rasha. A maimakon haka ta yi amfani da tarihi sirrinta wajen matsa ma China lamba ta janye daga Ukraine. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin arewa da kuma wasu sassan yankin tsakiyar gabashin kasar don a samu natsuwar yaki da masu da'awar jihadi, bisa ga wani bayanin da ke kunshe da a cikin wani kundin hukuma wanda kafar labarai ta AFP ta gani jiya Lahadi. Wannan daddaden tawayen da ake yi a wannan matalauciyar kasa ta yankin Sahel ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula, ‘yan sanda da kuma sojoji, sannan ya tilasta mutane sama da miliyan 2 barin muhallansu. Yayin da ake ɗauki ba daɗi da ‘yan ta’adda, an kafa dokar hana fita daga ƙarfe 8 na almuru zuwa ƙarfe 5 na asuba a duk faɗin yankin daga ranar Juma'a 3 ga wata zuwa 31 ga watan nan na Maris, bisa ga wani bayani daga sakatare janar na yankin arewa Kulaga Albert Zango. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya tattauna jiya Lahadi da Prime Minister Iran a birnin Al-Qahira a kokarin da kasashen biyu ke yi na inganta dangantakarsu tare kuma da karfafa wani haɗin gwiwa na yankin tare kuma da kasar Jordan. Prime Minister Iraki Muhammad Shia al-Sudani ya sauka a birnin na Al-Qahira inda ya samu tarba a filin jirgi daga takwaran aikinsa Mustafa Madbuli. Al-Sudani da Madbuli sun dubi faretin bangirma, sannan wasu rukunonin sojoji kuma suka rera taken kasashen biyu. Sai kuma Prime Minister na Iraki ya gana da al-Sisi a fadar shugaban kasa. Tattaunawarsu ta fi raja'a ne kan haɗin gwiwa wajen harkokin tattalin arziki da tsaro tsakanin kasashen biyu, a cewar mai magana da yawun fadar shugaban kasar Ahmad Falmi.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman na yau akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi a daidai lokacin da ake shirin gabatar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha. A yau za mu yada zango ne a jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya. Ga dai wakilinmu Lado Salisu Garba da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Kalaka kabar kuka kuri'ar
zabe a jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan 8 na shekarar, inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola, lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa, wanda ya fara wa'adin mulkin sa a ranar 2 ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRC, wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawa, inda Abubakar Salimin Cika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar 9 ga watan Disamba na shekarar 1993, inda aka samu sauyi, mulki ya koma hannun soja. Captain Gringori Abonene ya karbi mulkin. Captain ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar 14 ga watan Satumba na shekarar 1994. Haka nan dai aka yi ta tafiya har ko mulkin ya sake komawa hannun farin hula. Manya-manyan jam'iyyu da suke takarawa a siyasar jihar Adamawa, inda aka fara da jam'iyyar nan ta PDP, sai kuma jam'iyyar nan ta SDP, da kuma jam'iyyar nan ta Labour Party, sai kuma jam'iyyar nan ta APC, wadda yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin PDP ta yanzu. Lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri. Barisa Eti Shehu shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, wadda kuwa jam'iyyarsa ce take mulkar jihar, wadda na yi masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawowa kan karagan mulki.
Zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa, muna shirye kuma za mu shiga zabe, don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa.
Shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawa Mr. Sama'ila Tadawus shi kuwa cewa yayi sun riga sun gama dukkan wani shirye-shirye na ganin sun karbi karagan mulki a gurin jam'iyyar ta PDP.
Mun riga mun gama shiri tsaf, kuma bisa ga dukkan alamun ka san Bahaushe yace wai juma mai kyau wai daga Laraba ke ganin ta. Bisa ga alamun muna ganin cin zaben nan yana da sauki a wajenmu. Dalili kuwa ka san shugaban kasanmu shi Tinubu ya dauki Shetima a mataimakin sa, kuma dukkan su ne founders na APC kuma grassroots politicians. Dama in za ka yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba, shine a tambaya baya me kai. Tunda Allah ya sa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna, sun yi senators, sun kafa mutane, Allah zai ba mu zabe, muna da confidence na cin zabe nan insha Allah.
Su ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP, jam'iyya mai alamar doki, wadda Dr. Umar Ardo ya zama dan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP, wadda ya ce sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe, a halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka.
Mun zauna da jama'a, mun yi magana da su, mun san damuwansu, mun kuma manufofinmu, muka dauko alkawari wa juna yadda za mu haɗu, ba mu goyon ba mu sa mu kuma gwamnati, sannan mu kuma mu biya bukatunsu wanda ke cin musu tuwo a ƙarya.
Jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani, wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu, har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harcen fulatanci, wato jenge ndure dume, wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo. Al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekira allo a mashigar fadar lamidan jihar Adamawa, aka rubuta wannan kalma a ciki a shatale-talen shiga fadar lamidan ma dai, domin nuna abun alfahari da kuma na tarihi. Ya sanya aka yi alamar kwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki, wanda hakan na nuni da cewa gari ne ke da Fulani makiwata na dabbobi. dabbobi daban-daban a jihar. Sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin Benue da kuma na Gongola. Al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na Benue da na Gongola wadda ke tafiya guri guda kuma kowanne da kalarsa a cikin tafki guda ba tare da sun cakudu da juna ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar Adamawa ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To madalla gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, shugaban kasar Tunisia ya yi tir da wariyar launin fata jiya Lahadi, sannan ya nuna yiwuwar a dau matakin doka kan waɗanda suka aikata hakan kwanaki goma bayan da ya yi shelar shirin fatattakar bakin haure, inda ya yi amfani da lafazin da kungiyar haɗin kan Afirka ta ce na cike da tsana da kuma kyamar launin fata. Yayin wani jawabi a ranar 21 ga watan Fabrairu, inda yake gaya ma jami'an tsaro su ta sakeyar bakin haure, shugaba Kais Said ya kira kwararar bakin haure zuwa cikin kasar, wani makirci na kokarin canza yanayin mutanen Tunisia don su dada zama bakaken fata a maimakon Larabawa. Yan sanda sun damke daruruwan bakin haure, masu gidaje kuma sun kokkori daruruwan yan haya, kuma an kokkori wasu daruruwa daga bakin aikin su, a cewar kungiyoyin kare haƙƙin dan adam.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, zaben shugaban kasa da ɗan majalisun tarayya da aka kammala a wannan shekarar 2023 ya haɗu da tarihin matsaloli da ke neman gyara su kafin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki na jiha. Yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamnonin da na 'yan majalisar a ranar Asabar da ke tafe, ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta haɗa mana.
An gudanar da zaben ne a lokacin da al'ummar kasar ke fama da rashin kuɗi saboda tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi na tabbatar da kaso mai yawa na kuɗin kasar sun koma banki don ba gwamnati damar sa ido kan shiga da fitar kuɗaɗe. Wata matsala ita ce ta rashin man fetur, wanda watakila shine ya sanya rashin kai kayan zabe a rumfuna cikin lokaci, lamarin da ya sa aka fara zaben da latti har ya kai an yi zabe da dare, inda a wasu wuraren ma ba a iya kammala zaben ba. Malam Sani Yusuf, shugaban matasan unguwar Alika Zaure a cikin birnin Jos, ya ce rashin kai kayan zabe a kan lokaci ya sanya yawo wasu jama'a gwiwar tsayawa a rumfar zaben, har sai da shugabanni suka yi ta ba jama'a bahasi.
Daga cikin matsalolin da aka fuskanta, ba su kawo kayan zaben da wuri ba. Na biyu kuma akwai wasu rumfunan zaben ba su ma kawo jami'an tsaro ba har aka yi zaben aka gama.
A wasu rumfunan zaben kuwa na'urar da ke tantance masu yin zaben ne ta dinga samun matsala, har ya zame dole waɗansu da dama ba su gudanar da zaben ba. Yusuf Tanko ya ce bayan na'urar ta Bivas ta dakata sun rasa abin yi, don haka dole suka haƙura da zaben.
Su ma'aikatan INEC da suke tare da mu sun yi ƙoƙarin su samu mutanen su wanda za su kira, duk wanda ya kamata su kira su respondin musu wayoyinsu a kashe. Ban samu na kada kuri'a na ba.
Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni a Najeriya, Barista Solomon Dalu, wanda ya yi takarar ɗan majalisar wakilai a zaben na bana, ya ce kamata ya yi hukumar zaɓe ta gyara kurakuran da ta yi don maido da martabarta.
Da duk waɗannan koke-koke wanda ita hukumar zaɓe tana nema ta yi birgiman hankaka, duk ya yi kama da mutum bisa yanda doka ta yi sare cewa kowane sakamako za ka same shi. In ka bude zaɓen da na yi takara maza ba 24, yanzu haka inda akwai sakamako a bayanai a portal na INEC suna na guda 7-8, babu sauran sakamako. Akwai kuma sakamakon da ita INEC ta ayana, sare na sakamakon da yana hannuna wanda ya duba min zaben a wajen ya kawo wanda yana hannuna na samu kuriya 141 wanda yake hannu INEC kuriya 25 to saboda haka irin wannan koke-koke akwai su saboda haka dole ta wanke kanta maza ta tabbatar wa Najeriya cewa a'a da waɗannan masalolin da aka samu za a yi mata rigakafi a cikin zabubbuka masu zuwa amma idan ba su yi wannan ba to zai yi wuya yan Najeriya su amince da sakamakon zabubbukan duka kuma zai kai mu cikin halin kanikai
a halin da ake ciki dai kusan kwanaki 10 da kammala zaben shugaban kasa da na wakilan tarayya shiyar plato ta tsakiya na dakon sakamakon sanata wanda aka samu takaddama tsakanin Duket Plan na APC da Golkuna Gotom na PDP da dukkan su ke ganin hukumar zabe ba ta yi musu adalci ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurare shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum. Dan bukadin wanda aka zalunta, yaki da almundan hana kare haƙin dan adam, bin gadan marayu, haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da wanda suka yarda da dai sauransu. A yau zamu duba ƙorafin wasu ƴan sandan Najeriya kan kuɗin ƙarin girma na sama da watanni 8 da ba su samu ba har suka yi ritaya. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kuma. Sabon shirin zai duba korafin wasu jami'an ƴan sanda da suka share yawancin shekarun su suna aiki a Maiduguri jihar Borno musamman ma lokacin da aka sami illar kungiyar Boko Haram kamar wasu takwarorin su a wasu yankuna ƴan sandan sun ce sun yi aiki na tsawon shekaru 35 inda suka yarda a shekarar 2018 sun kankare shirin ciki da gaskiya suna masu cewa kudin ƙarin albashi da aka yi musu na tsawon watanni 8 sun makale kuma yanzu sun zama ƴan fansho inda ƙarfin su ya ƙare ga ɗawainiyar gida da yara a makaranta ƴan sandan ɗaya bayan ɗaya sun bayyana halin damuwa da suke ciki da buƙatar babban spetin ƴan sanda Usman Baba Alƙali da duk masu ruwa da tsaki a lamuran ƴan sanda su ka musu ɗauki
muna tare da wasu ƴan sanda waɗanda suka yi ritaya waɗanda suke da wani korafi da za su ba mu yanzu Nicholas Dogo ko
Nicholas Dogo ranga da
to duka shekara daya kuka yi ritaya ne ko akwai waɗanda suka yi ritaya lokuta daban-daban
shekara daya muka ritaya amma akwai daya mu kuma shi ma ya ritaya shi mai na the same problem na shekara daya shi ma 2016 na shi mu kuma mu ne 2017 ga baki daya ba mu samu ba
to shikenan Nicholas Dogo faɗa mana wani hali kuke ciki faɗa mana menene kake son ka faɗa bayan kun yi ritaya me ya faru
gaskiya lokacin da muna aiki 2017 muka samu promotion on 9/9/2017 to kaga ni an kara mamma girma akwai allowance da yake biya za a baka kudin allowance naka to har muka zo mun ritaya 2018 har yanzu ba mu samu har yanzu ba yanzu ba mu san ko me yake yasa muke kawo kukan mu a gaban manyan mu kamar Yusuf Sulaiman naman da Musa yana taimako yan sanda yanzu aka ce muka kawo kukan mu yanzu kuma shekara ina jin shekara biyar yanzu ko hudu har yanzu ba mu samu a Riyadh din ba yasa muke kawo kukan mu a gaban su
wato Nicholas abinda nake so na gano shin yaya abun naku yake ne na yan sanda nawa ya kamata dama a biya ku na wannan bashin kuɗin
akalla kare din kare albashi na promotion na at least 35 ne na wata 8 ne ba biyan mu ba
amma me ya faru ya sama ba biya ku albashin wata 8 ba
gaskiya ba mu sani ba dan gadi ba mun sani ba shi yasa muke kuka yanzu mu je ko me ba mu san me ya faru ba domin abin da kuma yana ci mamu to a Korea an biya state da yawa fa sai fita 30 mana ga an biya har mu kwarta mu yobe na an biya su shine to mu a Borno mu ba mu samu ba yasa muke kuka din
a duk shekarun da kuke aiki a nan Borno da yake waje ne dama wanda an sha fama da matsalolin ƴan ta'adda me zaka tuno da shi abubuwan da kuka yi har kuka aje aiki
Ai, ba magana mai gidana. Allah dai ya taimake mu. Da su muka fara muka yi ta gwagwarmaya har Allah ya taimake mu ga aikin nan. Amma ba magana kawai, Allah ne dai ya kare mu muka bar aiki a lafiya. Amma yawanci wadansu mu duk sun tafi. Mun sha wahala kam. Mun shiga mun fita. Mudin kawai Allah ya taimake mu wadansu mu kam sun tafi.
Bayan ka rita daga aiki na san ba mamaki kai ba dan asalin jihar Borno bane, amma ka maida wajen ya zama gidanka kenan, ka ci gaba da zama a wajen.
Haka ne, to sha ni zaman ne, ni dan Kaduna ne, aiki ne ya kawo na tun 1984 aka kawo na Maiduguri. Abinda mai shirya sa ka da mu dan kafin na mun gama aiki, to yara suna makaranta, sai mun dan samu zama don sun gama sai mu dibi kayan mu koma inda muka fito.
Ai, ka riga ka zama Kanuri kai ma tun 1984 kake
ba. 1984 February aka kawo ne Maiduguri. Shekara na goma muna operation da sojoji a bakin Chadi, kafe.
Kuna yaki da 'yan ta'addan Boko Haram?
Duka haka.
Waye ne ka zaɓi zai yi magana kuma?
Ok, gaji dan gaji.
Assalamu alaikum, ran kai da sa.
Wa alaikum assalam. Yawwa, to za ka gabatar mana sunanka da kuma shekarar da kai ritaya.
Tauran kai da amma ɗan sanda yana so ma da nomba fa.
To, ba ku mai muna ji.
Ni AP number 117093, ASP Usman Zana retired.
Yawwa, ASP Usman Zana, kai mutumin Borno ne da alama?
Ni mutumin Borno ne.
To, ASP Usman Zana, faɗa mana yaushe kai ritaya daga aiki?
Na yi ritaya 1st November 2018.
Kai ma wannan matsala da Nicola zai faɗa irinta take damun ka?
Duk iri ɗaya ne.
To yi mana bayanin kai ya abun ya shafe ka, me yasa?
Ni tunda aka yi promotion na 0306 2016.
Ina ji.
Zuwa ASP2.
Ina ji sai me ya faru?
Yawwa, har na zo na yi confirm na ɗora a nini biyu har lokacin ritaya nawa ya zo 1st November 2018 na ritaya, ba biya mu wannan arrears ba.
To.
Har muka soka har yanzu.
Suwan zanen shi wannan kai wata nawa kenan kake bin bashin wannan ƙarin girman da ba a biya ba?
Yanzu na fari da ya wata 8, na anini biyu kuma wata 5, kaga ya kama wata 13.
Gaba ɗaya kuɗin da ya dace a baka ƙarin kowane wata nawa ne?
To zai kai 35,440. Ka san su suka san lissafi mai su aiki a MSS.
Shin kun tambaya me dalilin da ya sa ba a ƙara mu ba a biya ku wannan kuɗin ba?
An biya wayansu jihohi kaman 27-9, amma da suka zo an biya Borno ɗin amma kaɗan ne aka biya, aka ce ai kuɗi babu, shi ne suka dakatar.
Salamu alaikum, ran ka dare. Ni Abba Gana Modu, AP number 1094-23. Na shiga Nigerian Police a 1st June 1983. Na yi ritaya a 31st May 2018. A cikin waɗannan shekarun da yi promotion da ana yi mana, mun zo mun sa abu ya taimaka mun samu ASP a 9 May 2017. Shi ne ranka da kamar yadda wannan ya yi maka bayani akan hakokinmu, akwai abun da ana biya bayan promotion wanda aka biya waɗansu state ɗin a Najeriya. Ba mu san ko nawa suka saura ba, amma yobin da ba a wurin ma nan ma an biya, amma Borno mu ba mu samu ba, kamar yadda wannan ya yi maka bayani da farkon fali. Shi ya sa muka kawo kukanmu, wannan ya samu hanya da har daman magana da kai. Muna roko mai girma dai aikinmu, da yake mu yanzu mun koma mun zaman kamar abun tausayi haka, mun riga mun bar yaki kuma ga yara wajenmu. Don zai iya yi da hanya, ba mu san me yake tafiya ba, wadannan za ka ji ba akwai kuɗi, wadannan za ka ji ba kuɗi, inda hanya dai muna roko mai girma ya duba mu da ido rahama, kamar yadda waɗansu da suka samu, mu ma muna mika kukanmu tashi ya taimaka mana mu samu shi a Borno mu dan biya waɗansu kuɗi makarantar yaranmu.
Jin wannan korafi ya sa filin ciki da gaskiya tuntuɓar ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki kan wannan batu, shugaban kwamitin 'yan sanda na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Hallar Dauda Jika, wanda ya sha alwashin duwo batun da zarar majalisa ta koma aiki bayan zaɓe.
Makonni kaɗan da suka wuce, idan baka manta ba, mun yi zama na musamman abin da ake kira public hearing, wato zama da ake a majalisa na aji tattaunawa ko a ji ra'ayoyin masu hannu da shuni ko masu critical stakeholders. akan harkan yan sanda da harkan tsaro a cikin Najeriya, wanda sun zo kowa ya bada gudumawa, ya bada ba'asin bakin shi da shawarwari kan ita garan bawul da muke so mu yi dokan da ta kawo, dokan da take kula da harkokin fansho na yan sanda da suka rasa da suke aiki ko suka bar aiki da wanda suka rasa rayuwansu, wanda an yi muhawara an tattauna a matsayin mu na yan majalisa. Mun dauki wannan koke-koken kuma in Allah ya yarda za mu koma mu yi aiki a matakin committee, sannan kuma mu kai shi ƙwaryan majalisar dattawa a sake yin muhawara a kai kafin a dauki matsaya a majalisance, wanda shine a yanzu matakin da muke. Wannan harkokin zaɓuɓɓukan nan su ne suka dan dakatar da mu, tunda ka san ni ma ina takara jihar Bauchi kuma majalisar ma an kulle ta. Bayan Allah ya yarda ana gama zaɓen gwamna, za mu koma mu ci gaba da wannan ayyukan in Allah ya yarda. Ina kira da su su ƙara haƙuri kaɗan, aski ya zo gaban gushi ya fi zafi, amma in Allah ya yarda nan da kwanaki kaɗan kafin in gama wannan kujera, in bar wannan kujera na majalisar dattawa kuma na kwamiti da ke kula da harkokin jin daɗin yan sanda, in Allah ya yarda wannan dokar za ta zama tarihi, kuma za mu tabbata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafin ya bar kujeran shi ya sa hannu akan wannan doka.
Wato Sanata Halilu Jike, ana ganin ko da yake ka ce insha Allah kamar lokaci ne ya gama makurewa gaba ɗaya.
Lokaci bai kure ba, saboda aikin majalisa sai watan June 13th za mu gama kujeran majalisa, kaga kuwa akwai watanni guda uku da suka rige a gaba.
Masu raro, za mu ci gaba da sa ido don ganin waɗannan mazaje da suka bauta wa Najeriya tun suna da ƙarfinsu sun samu haƙƙinsu. Haka kuma za mu ci gaba da bibiyar batun nasu har zuwa sabuwar gwamnatin Najeriya mai zuwa, idan mai duka ya ba mu dama. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya daga nan birnin Washington DC, mai sarfi da Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfilo da jama'ar sa, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, ƙasar Pakistan za ta dau bakuncin zaman tattaunawa na kwanaki biyu da Amurka daga yau din nan Litini, don su duba yadda za su haɗa kai wajen dakile abinda ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta kira barazanar bai ɗaya ta ta'addanci wadda ƙasashen biyu ke fuskanta. Christopher Landberg, muƙaddashin kodinetan yaƙi da ta'addanci na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, zai jagoranci tawagar cibiyoyin Amurka wajen tattaunawar, a cewar ma'aikatar jiya Lahadi. Tattaunawar ta kwanaki biyu za ta samar da dama ga ɓangarorin biyu ta yadda za su yi musayar ra'ayi da darussan da suka koya da kuma amfani da tsarin da ya dace wajen yaƙi da ta'addanci, a cewar takardar bayanin. Shugaban ƙasar Tunisia ya yi tir da wariyar raunin fata jiya Lahadi, sannan ya nuna yiwuwar a ɗau matakin doka kan waɗanda suka aikata hakan kwanaki goma bayan da ya yi shelar shirin fatattakar baƙin haure, inda ya yi amfani da lafazin da ƙungiyar haɗin kan Afirka ta ce na cike da tsana da kuma ƙyamar launin fata. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce muddin China ta tura marasha makaman yaƙi don amfani da su a Ukraine, to China za ta ga sakamako. Ya ce to amma yana da ƙwarin gwiwar cewa China za ta kauce ma yin hakan. Kalaman na Scholz sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta CNN, wadda aka yaɗa jiya Lahadi kwanaki biyu bayan ganawarsa da shugaban Amurka Joe Biden a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Burkina
Faso. To duka kuma da wannan muka zo da shi shirinmu na ƙarshe, sai kuma can da hatsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa saƙon taya murna ga al'ummar ƙasar Ghana na cika shekaru 66 da samun 'yancin kai, wanda yake faruwa a ranar 6 ga watan Maris. To muna cewa al'umman Ghana a yi ko da wannan ranar. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya kuma hada ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Karl, Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Wassalamu.